Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Juma'a 31 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji cewa a kowace shekara a ranar 31 ga watan Mayu yau kenan, hukumar lafiya ta duniya ta ware domin nuna muhimmancin daina shan sigari da kuma illolin da take da shi. A Jamhuriyar Niger kuma, yayin da azumin watan Ramadana ya zo ƙarshe, jama'ar yankin sun karkata ne wajen sayen kayan sallah. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan sai a yara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ni karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Mexico ya sake maidawa takwaransa na Amurka Donald Trump martani akan barazanar da Amurka ke yi na sakawa kayan Mexico wani sabon haraji, inda shugaban Mexico din ke yin gargadin cewa neman hanyar sulhuntawa ta fi barazana amfani da matakin matsin lamba wajen warware irin waɗannan rigingimun. Shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ce, "Na san jaddada cewa mu ba waɗanda za a firgita da barazana ba ne. Za mu bi hanyar da ta dace, za mu kuma mutunta Amurka da shugabanta Donald Trump. Amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar." Kalamin na shugaban Mexico din ya biyo ne bayan barazanar da Amurka ta yi na cewa za ta yi ƙarin kashi 5% na haraji akan kayan Mexico da ake shigo da su nan Amurka daga ranar 10 ga watan Yuni. Idan Mexico bata jawo bakin hauren da ke ratso Mexico suna kwararowa zuwa cikin Amurka burki ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashe 'yan gudun hijira 149 da kuma masu neman mafaka daga Tripoli, babban birnin kasar Libya, inda ta kai su kasar Italiya don tsaron lafiyarsu. A jiya Alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani guri a kusa da Rome. Waɗanda aka ceto daga ƙasashen Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Ethiopia, a cikinsu har da yara ƙanana 65, yara 13 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa. Waɗanda aka ceto sun shafa fiye da watanni a cikin wani mummunan yanayi a wasu wurare na tsara mutane a Tripoli, inda hukumar ta ce yanayin tsaro yana ƙara taɓarɓarewa sosai. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta haɗa kai ne tare da hukumomin Libya da Italiya da ta kwashe su. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta Arewa a ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka, biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan Fabrairu. Ba wai masu fashin baki suna shakkun Koriya ta Arewa za ta aiwatar da irin wannan na tsaftace jagorancinta ba, ko a baya mafiyan yon ta sha kashe waɗanda a ganinta suna barazana ne da shugabancin iyalan Kim. amma jaridiyar Korea ta Kudun tana da tarihin rawaito da irin wannan lamari da ba daidai ba. A wasu lokuta ana ba da sanarwa an kashe manyan jami'an Korea ta Arewa, amma kuma daga baya sai a gansu sun bullo da ransu bayan wasu makonni ko watanni. A wannan karin jaridar Chosun Ilbo mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ba da rahoton cewa Kim Hyok-chol, wanda ya jagoranci tattaunawa tsakanin Trump da Kim a Hanoi, an kashe shi ne a watan Maris tare da wasu manyan jami'ai hudu waɗanda suke kula da leƙen asirin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje a Kabul, ya kuma halaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan hari a babban birnin kasar ta Afghanistan, kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka amma ba su ba da wani cikakken bayani ba. Tuni dai kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai harin bama-baman waɗanda aka kai a wata babbar hanya da ke yawan zirga-zirga da ta hada Kabul da garin Jalalabad da ke gabashin kasar. Tana cewa ɗan ƙunar bakin waken ya tada damarar bom bama-baman ne a cikin motar da aka ajiye a kusa da gwammar jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya ce mutane da dama da suke wucewa suna cikin waɗanda suka samu raunuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Miliyoyin mutane ne suke mutuwa a duk shekara a sanadiyar shan taba. A don haka ne hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 31 ga watan Mayu a duk shekara domin nuna muhimmancin daina shan sigari da illolin da take da shi har ma waɗanda ake busawa hayakin. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya jiyo mana ta bakin masana da ma waɗanda suke shan taba.
Miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a kasashen duniya daban-daban. Adadin su kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan 6, inda kuma mutane 600,000 waɗanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan, su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin. Wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji. Sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da waɗannan cututtuka, hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari, musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa. To ko ni illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil'adama? Tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim.
To shan taba sigari tana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama. Na farko akwai ciwon da ake cewa COP, chronic obstructive pulmonary disease. Shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun ɗan adam. Sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansar da ke shafar huhun ɗan adam. Sannan kuma kamar mata masu an gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji, ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata.
To ko masu shan sigarin sun san cewa yau ne ma ranar hana shan taba sigarin? Ga dai abin da wani mai zukan sigarin ya shaida min a birnin Lagos.
Yes, I'm aware that today is a tobacco day for the smokers. The Federal Minister of Health said it's dangerous to health. Smokers are liable to die young.
Yace kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigarin.
kare to sai dai kuma kamata yayi su ma kamfanonin da ke yin taban gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gani ba balle za mu saya
I would say the tobacco company they should stop manufacturing tobacco and cigarettes and all that stuff
to koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana
gwamnati ya kamata ta dauki matashi domin ta hana kawo ta hana masu yin sigarin ta hana masu samar da sigarin ta hanyar haka ne ko da a samu ragowar mashayan sigarin
to gwamnati za ta kara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka wannan ya sa an samu kun samu ragowar masu shan sigari
gaskiya ba a samu ba hasali ma dai sai ma dai kara abin karin kuɗin da kawai mutane suna ta da yin korafi ne akan sigari suna ta kara kuɗi suna ta kara kuɗi sigarin da ake saida naira 10 in ta koma naira 20 da naira 20 sai a saida 2 naira 50 kuma ga sigari ma ba ta samu yanda ya kamata
ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye to sai dai hakan bai hana ɗan Najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa sigarin ba a cewar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya dai kimanin kananan yara da shekarun su bai haura 5 ba 165 ne ke kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da shan taba sigari a sassa daban-daban na duniya a wata sanarwa da ya fitar wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya Dr. Moshidiso Moti ya bayyana cewa akwai nau'in sinadarai 700 a cikin taba sigari kuma bincike ya nuna cewa 69 daga cikin su na haifar da cutar kansa ko daji a wannan mako ne dai majalisun dokokin tarayyar Najeriya guda biyu na dattijai da na wakilai suka amince da wani daftarin dokoki da zai sa ido tare kuma da lura da yadda kamfanonin sigari ke gudanar da harkokin su a Najeriya abinda kuma kungiyoyin da ke yaki da shan taba sigari da kuma inganta lafiya tsakanin al'umma ke kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya amince da wannan doka da ya majalisar dokokin suka rattaba hannu domin zama cikakken doka da zai tabbatar da kawo karshe ko rage shan taba sigari a Najeriya babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da
a gaida baban gida Jibrin yayin da watan azumin Ramadan ya zo ƙarshe a jamhuriyar Niger hankalin jama'a ya karkata wajen saye-sayen kayan sallah duk kuwa da yadda ƴan kasuwa suke cewa akwai matsalar rashin kuɗi a hannun mutane yayin da wasu kuma suke korafin ƙarin farashin kaya wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta aika mana da rahoton
Tuni dai kasuwanni da shaguna suka cika makili da jama'a masu sayen kayan sallah. Abdurrahman Jallo dan kasuwa ne a babbar kasuwar zamani ta Doli. Ya ce babbar matsalar dai a yanzu shine rashin kuɗi a hannun mutane.
Abdurrahman Jallo gaskiya yanzu dai farashin kayayyaki yanzu dai bandal wannan abin ya dan sauya saboda mutane suna dan kuka kadan farashi ga babu ba kuɗi ne dai babu a hannun mutane sai sa kaya ma ya dan farashin ya bambanta da na bara. Tunda bara akwai dan kuɗi a hannun mutane zuba na babu farashin zaka je wani guri yana da dan sauki wani guri kuma ya dan hau kadan haka
to ya kasuwar take mutane suna zuwa suna ciniki gashi na ga kantin naka kamar su barkalla
wallahi gaskiya kasuwa ba lehi mutane suna dan zawa kadan kadan bakin gulgudu
kamar wani kayan dauwa
kayan yara yanzu kayan yara ne kawai da na takalma wannan shine wannan shine ake dan sayayya
shi kuwa Ahmadu Baki cewa yayi rashin cinikin suna sauran kayayyaki yana da nasaba da wata shadda da ta fito wato wadda ake ce ma barazana ita ce ta dauke cinikin sauran kayayyakin
amma yanzu abin da ya hido kuwa kaman barazanan nan da kayan yara kayan kantin nan ko kayan kwalliyar ma ba kaso ba suke dauka sosai haka
kamar mitace barazana
barazana wata shadda ce karama da aka yanzu kuma kowa da mai kuɗi da talaka duka ita ce ake bara ana sai da manyan shadodi sosai to ana dan samu wani abu yanzu ko barazana ne da ka sai da complete kaza daya bai huce turamin ba ko da yamin sankisan shi kuma da ba kaman bara sai ka sai da complete na shadda jika 15 jika 14 13 duka dai gashin kin gaba daya bane ba
duk kuma da matsalar farashin da ƴan kasuwar ke kokawa da su sun sassauta don samun masu saye duk da hauhawan da kayayyakin suka yi jama'a dai na ta kara kaina
sunana Isa Bunya a farashi an samu canji ma tun da yanzu kowa yana so ya farashi mai kyau wanda dan gobe kiran ya komo ne yanzu guri ƴan kasuwa nan na da a yi tsada kan wasu abubuwa duka an bar shi kowa ne iya neman kiran a yanzu kuma ga sabo kasuwa haka
jama'a kuma suna zawa suna
a jama'a gaskiya ba laifi tunda ba ya tsammana haka ba saboda Allah eh wannan kasuwa tunda wannan shine dai sallah ta farko da muka yi cikin kasuwa
sunana Abdul Salam ina sai da kayan yara matasa ina sai da shaddodi ne ka yan matasa kamar masu rigi irin na 300 jika da 50 jika biyu haka ne
kasuwa
ne a yanzu kasuwa alhamdulillah
akwai ciniki
kasuwa alhamdulillah kasuwa gaskiya alhamdulillah akwai ciniki
wannan riga nawa kake saida
ta wannan riga ina saida ta 300 ina saida ta jika da 50
ga kuma abin da wasu da na samu a kasuwa da suka zo sayan kaya ke cewa
salamu alaikum salamu ta gaki a kasuwa
eh na zo sayan takalma da atamuhi na da suka saya da hari na siya dan rage kadan amma na yanzu akwai dan tsare-tsare
an ƙara kuɗi ke
an ƙara kuɗi
ni ja atila wallahi ni dai abin da ya kawo nan ga kasuwan nan in sai kana masu kyau na siya na siya rubu ita doguwa baka
doguwa
eh na siya takalmina na siya sauran abubuwa dai da dama duka na siya
yanzu a shirye kike sallah an tazo
a shirye nake ko gobe a ce sallah ci
sai na fito sai bayan wallahi na zo siyan kayan sallah ne shida tamfa
eh kin saya ko
na siya
yaya da tsada ko ko ba tsada
wallahi da tsada wajen jika goma sha uku na saya takalmi jika uku da rabi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar Abari masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira daga jihar Katsina. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Wa alaikum salam. Daga Umar ne daga nan cikin garin Katsina.
To Mallam Umar muna jin ka.
Ra'ayina ina kira ga shugabanni sababbi da su duba halin da talakawa ke ciki a ƙasar nan. Dan fita ki samu. Ra'ayina kira ka ta talaka.
To mun gode Mallam Umar yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto da wa muke magana
Mutari Karayen Sarki
to muna jin ka Mallam Mutari
to abinda a kira gare ni
eh
wani a kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari don Allah ya taimaka ya duba dajin mu wallahi akwai matsala tsaro
To Mallam Mutari godiya muke masu sauraro kada a manta ya kufa a bude take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku yanzu mun sami kira daga jihar Katsina da wa muke magana
Kuna magana da Umar Makeri
To muna jin ka Umar Makeri
Fatan alheri ne nake muku
To mun gode Mallam Umar
To masha Allah a sha ruwa lafiya
To mun gode Mallam Umar masu sauraro kada a manta lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655 mun sami kira daga jihar Yobe da wa muke magana
Kana magana sanan da Potesco
To muna jin ka
ni sha talakawa a yanzu manoma sai a kida arhar amfa ciki noma
To mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Delta Na wa muke magana
Assalamu alaikum kuna magana da Muhammadu Hannafi dan Niger mazaunin Delta State Nigeria Warri
To Muhammadu Hannafi muna jin ka
To shawara ta ga sabbin shugabanni da Najeriya gaba ɗaya hada hukumomi a riga ke sa talaka, kuma wannan sabbin hukumomi da aka samu a Najeriya kan shugabanni da aka rarrar da shi bada muhimmanci akan tsaro. Ajiga ta sa talaka yanzu ga sallah ta zo wasu kayakin dukkan a dama wani talaka ba zai iya sayin shi ba.
To mun gode Malam Muhammadu. Yanzu mun samu kira daga jihar Jigawa. Da wani ke magana?
Ina magana da Sabo Tudu na magarin Ilata kotar jihar Jigawa.
To muna jin ka Sabo.
To abin da nake wa shugaban kasa da wannan lokaci zan mariya taimaka talakan Najeriya suna cikin wani hali. Ga yunwa ga ba ana sama da talauci ya duba abin da talakan Najeriya suka mai do'a da wannan da fatan Allah sa ya gani.
To mun gode Malam Sabo. Yanzu sai jihar Kano. Da wa muke magana? Wa alaikas salam.
Harisu Abdullahi Harisu Ego.
To Harisu Abdullahi muna jin ka. To Malam Harisu godiya muke yi. Masu sauraro kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar ƙari. Yanzu mun koma jihar Neja. Da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka.
To gaskiya ni alhamdulillah zan ce saboda abin da ke kasancewa Najeriya wanda aka rantsar tun daga shugaban ƙasa har zuwa gwamnoni har zuwa 'yan majalisu, to tunatarwa da zamu yi masu, to tuna fa da cewa akwai wanda yake tun zamanin Obasanjo suke ainihin wannan gwamnatin, amma a kan rashin adalcinsu ba su sake komawa ba. To su ma wa'inan da aka rantsar don saboda haka su tsaya su mutane aiki, in ba haka ba yadda wa'incan ta kasance da su, su ma za ta kasance da su. Abu da nake tafi da shi kenan yau.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. Yanzu sai jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Hajjia barka da aiki.
Yawwa barka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala muna jin ka.
To madalla, to Hajjia gaskiya muna ƙara kira ga su jami'an tsaronmu na Kaduna. Mun san suna iya kokari musamman sabon commissioner nan da aka kawo mana. Yana kokari kuma dukkansu dai suna kokari, amma daga cikinsu mun sun san su kansu akwai wanda ba su aiki kan daidai. Akwai ɗan jarida mai aiki a Freedom Radio wanda ɗazuma sun yi shirin a shirinsu na kowane gauta cewa ran da ake rantsar da mai girma gwamnan sun keta mai haddin shi daga cikin jami'an tsaron 'yan sanda. Muna fata su canza fa garin Kaduna gaya na wayoyi masu ilimi. Duk wani ɗan sanda ko jami'in su zai kawo maganan ƙabilanci ko cin wani zarafin wani ƙabila ko na al'umma, ya kamata su cire shi a gaban su kai shi can Maiduguri koyo bege ya san inda ake rikici, ya san ke san inda cewa shi ba an kawo shi farin hula dinga musu katsalan da bane. Da fatan za su gyara wannan tsari. Allah sa ta yi shi lafiya.
To mun gode Murtala. Yanzu sai jihar Jigawa. Da wa muke magana?
Salamu alaikum, ni ne Habu Dingan Allah Zarno daga karamar hukumar Mai Gasari.
To Habu Dingan muna jin ka.
Yawa, abinda muke muna godiya kuma muna jin daɗi kuma muna murna muna addu'a kuma da wannan sabon sarakuna da aka rantsar su Buhari, Ubangiji Allah ya ƙara ba su jagora su aiwatar da aikin da suke, saboda mu muna jin daɗi, muna jin daɗin mulkin Buhari 100%. Allah.
To Malam Habu godiya muke madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna ci a ƙarfe 4 na yamma da minti 54. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Dangin kallon kafa ta matan kasar jamhuriyar Kamaru Umiyansu ta fara wani shirye-shirye na halatan gasar kofin kallon kafa na duniya da za a gudanar na mata a kasar Faransa ranar 7 ga watan Yuli 2019 inda za a fara gubsawa da kasashen da suka samu nasara. Hukumar kallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FIFA ita kuma yanzu haka ta fitar da cewar ranar 12 na Mayu ne za a fara cin kofin kallon kafa na zakarun wani na gwanaye na kasar ta jamhuriyar Kamaru a ga cewa kowace club ce za ta dauki kofin. Sai kuma sakamakon gasar da ake gudanarwa na Elite One din kasar jamhuriyar Kamaru an da zaka a wannan makon dai club din Cotton ta Birnin Garwace take kan farkon allon da maki 29 sai kuma yi mata ta biyu ita ce club din Dragon ta Birnin Yaounde da maki 26 haka zalika ta uku ita ce club din Afejes ita kuma da maki 24 sai kuma yoya Ajimba an da zaka club din Fece ita ce ta farko akan allon da maki 28 sai ta biyu kuma ita ce club din Stade Renat da maki 26 ta uku ita ce club din MS ta Birnin Lum da maki 22 ita kuma Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
Ta salisu Bauchi tasirin da gaskiya azumi yake a rayuwa na shine ya sak alwatar Ramadan gaskiya mutum zaka koda ba yayin karanta Al-Qur'ani a watan Ramadan da zaka ga yana karfafa yawan karanta Al-Qur'ani kuma dukkan shedanu Allah ya tsarike shi ya sa muke samun daman mu abubuwan alheri a cikin watan Ramadan. To a wannan lokacin kan gaskiya zaka ci gidan je da yawa zaka ga ba sa kallon fina-finai ko jin waka zaka gode ko ana sauraron tafsirai kuma mun gode wa Allah ne gaskiya abocin nan kan zaga gidan radio sun kwana suna saka tafsirai da abubuwan da suka kamata ba su saka abin da bai kamata ba a gidan radio. To irin haka dai zabijin zaka ya ini yana jin irin wa'annan abubuwan to kuma yakan amfani da su sosai sosai saboda akwai abin da yake shiga maka duhuwan lokaci ba zaka samu ka je kai tambayi wani malami ba sai dai kai a tafsir din zaka ji bayanin yanda abin ne. To gaskiya azumi watan Ramadana wata ce mai falala kuma muna samun abubuwa alheri sosai a ciki.
To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Gaban kasar Mexico ya sake maidawa takwaransa na Amurka Donald Trump martani akan barazanar da Amurka ke yi na sakawa kayan Mexico wani sabon haraji da shugaban Mexico din ke yin gargadi cewa neman hanyar sulhuntawa ta fi barazana amfani da matakan matsin lamba wajen warware irin waɗannan rigingimu. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashe ƴan gudun hijira 149 da kuma masu neman mafaka daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da suka gudanar watan Fabrairu. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwamman motocin sojojin kasashen waje a Kabul ya kuma halaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a babban birnin kasar ta Afghanistan kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chan. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.